الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين همسين بيتر لتافين شرح السنة دمكي قباتر و لتافين الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري wanda ya rasu shekara 1113 da suka shige, ya rasu a hijira ta 329. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa tare da mu. A yau za mu karanta mas'ala ta 70 da kuma mas'ala ta 71, wato yana daga shafi na 179 insha Allah. Kuma wannan karatu yana ɗauke da bayani akan makiya hadisan manzon Allah, wato mutanen da suke inkarin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wadanda ba su yarda da wani littafi face alqur'ani ba. Qala almu'allif, mai littafin rahimahullahu, ya ce wa idha sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athari, kuma idan ka ji wani mutum yana sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-athar anan ma'anar kalman hadisai. Idan ka ji mutum yana sukan hadisan manzon Allah, wala yaqbaluha, kuma baya karban hadisan, aw yunkiru shay'an min akbari rasulillah, ko yana inkari yana kin wani abu daga cikin labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu, sai ka yi masa mummunan zato alal islami akan cewa ya bar addinin musulunci. Allah ka tsare mu. Idan ka ji mutum yana sukan hadisan manzon Allah, mutumin da bai karban hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake inkarin hadisi da ya inganta daga manzon Allah, sai ce to an baka damar ka yi masa mummunan zato wannan mutumin ya bar musulunci. Ba ka da laifi, kaga dai zato laifi ne. Amma duk mutumin da ya kai wannan haddi, shari'a ta halatta ka yi masa zaton cewa ya bar musulunci. Fa innahu rajulun radi'ul mazhabi, saboda shi mutum ne wanda ke da lalatacciyar mazhaba, wato yana da lalataccen tafarki. Tafarkin da ya bi tafarki ne wanda yake lalatacce. Wal qawli, sannan yana da lalatacciyar magana, wato duk wata hujja da yake rike da ita hujja ce da take lalatacciya, ba ta dace da musulmi ba. Sai ya ce wala yut'anu ala rasulillah, ba a sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Musulmin kwarai ba zai soki manzon Allah ba. Allah ka tsare mu. Wala ala ashabihi, kuma ba a sukan sahabban manzon Allah radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Li anna saboda mu innama arafna Allah ai mun san Allah ne innama arafna Allah shine yanda ya tafi a littafin amma a wasu littafan ba a rubuta Allah din ba da aka sa innama arafna rasulahu kawai innama arafna Allah wa arafna rasulahu mun san Allah ne mun san manzonsa ne wa arafna alqur'ana kuma mun san alqur'ani wa arafna alkhaira washarra mun san alkhairi da sharri ne wad dunya wal akhirah kuma mun san duniya da lahira ne bil athari ta hanyar hadisan manzon Allah sai yace fa inna alqur'an shifa alqur'ani ila sunnati ahwaju ya fi buƙatuwa zuwa ga sunna min as-sunnati ila al-qur'an fiye da buƙatuwar sunna ga al-qur'ani wato al-qur'ani ya fi buƙatuwa ga sunna fiye da buƙatuwar da sunna take ga al-qur'ani wato kasancewar muhimmancin sunna gare ka bai gaza muhimmancin al-qur'ani gare ka ba idan ma an dubi muhimmancin ta wajen bayani shine sai yace to ai al-qur'ani ya fi buƙatar sunna saboda a gane shi fiye da buƙatar da ita sunna take da shi ga alƙur'ani kaga wannan magana ce mai girma waɗannan maganganu suna buƙatar bayani mai tsawo amma al'amura guda hudu kawai za mu yi magana a kai insha Allah abu na farko abinda al-imamu al-barbahari ya faɗa a nan kar ka ɗauka maganarsa ce la maganar tabi'i ne almajirin sahabin manzon Allah maganar mathul bin abi muslim ad-dimashqi wanda yana cikin awsafu tabi'in yana cikin tabi'ai idan aka ce tabi'ai mutanen da suka yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara faɗin wannan magana da muka karanta ba wai al-imamu al-barbahari bane tabi'i ne kuma shi wannan tabi'i makhul bin abi muslim ad-dimashqi ya tabbata cewar yayi zamani da wasu sahabbai kamar wasilatu bin al-aqqa kamar anas bin malik kamar hind abu hindin ad-dari sahabi ne da shi da tamimu ad-dari yan uwan juna ne lokaci guda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su goma suka karbi addinin musulunci a hijira tana da shekara ta tara to shi wannan tabi'i ya ga waɗannan sahabbai da wasila bin al-aqqa anas bin malik abu hindin ad-dari wanda yana cikin bayanin al-imamu tirmizi Allah madaukaki ya masa rahama kuma shi wannan hadisi wanda ya bada labarin maganar al-imamu mathul yana littafin fa'id ibn mansur idan kana son kaga isnadin maganar nan yanda aka same ta daga makhul bin abi muslim ad-dimashqi idan ka samu littafin sunan sa'id ibn mansur zaka gani yace haddathana isa bin yunus an al-auza'i an makhul qala al-qur'anu ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-qur'an al-imam makhul yace al-qur'ani ya fi buƙatuwa zuwa ga sunna fiye da buƙatar da sunna take da shi ga al-qur'ani kuma al-imam al-auza'i wanda shi ma yana cikin manyan masana na zamanin farko ya faɗi haka yace al-kitabu ahwaju ila sunna littafin al-qur'ani ya fi buƙatuwa ga sunna min as-sunnati ila al-kitabi fiye da buƙatar da wato sunna take da shi ga al-qur'ani haka nan akwai tabi'i da ake kiransa Yahya bin Abi Kasir at-Ta'i shi ma tabi'i ne yace as-sunnatu qabiyatun ala al-kitabi wa laysa al-kitabu biqabin ala as-sunna sunna ita take hukunci akan al-qur'ani amma al-qur'ani baya hukunci akan sunna wannan matabi'i ne ya faɗi wannan magana kaga magana ce ta ilimi saboda ka gane kimar sunna ga rayuwar musulmi kar ka dauka wato sunna ta gaza al-qur'ani ta wajen muhimmanci a rayuwar musulmi wa in kana hadha al-qawl mardud ko da yake maganar shi wannan tabi'i Yahya bin Abi Kasir al-Ta'i da yake cewa sunna tana hukunci akan al-Qur'ani al-Qur'ani baya hukunci akan sunna wannan maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal yayi raddi akan ta yake cewa mafi dacewa lakin ni aqul inna sunnata tufassiru alkitaba wa tubayyinuhu wato mafi dacewa shine a ce sunna ita take fassara alqur'ani sunna ita take bayani game da alqur'ani wato idan kana so kaga bayanin magabata game da wannan matsala na muhimmancin sunna ga rayuwar musulmi zaka samu littafin malamai da suka fara rubuta tarihi na farko akwai ibn abdul barri shekarsa 979 rabuwarsa da duniya ya da littafi da ake kira jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wannan littafin mujallal nabi shafin 191 ya kawo bayanin nan haka kuma al-imam ahmad bin ali al-khatib al-baghdadi shekara ɗaya ya rasu da ibn abdul barri wato shekararsa 979 rabuwarsa da duniya akwai littafinsa al-kifaya fi ilmi riwaya littafi ne akan ilimin hadisi muhimmancin ilimin hadisi ga rayuwar musulmi yana shafi na 14 sannan akwai al-imam muhammad bin musa al-hazimi al-imam al-hazimi shekararsa 858 rabuwarsa da duniya yana da littafi da ake kira an-nasikh wal mansukh ya kawo a shafi na 25 kuma duk malaman nan sun tabbatar da isnadin labarai da aka samu daga waɗannan tabi'ai wato isnadin labaran wato ingantacce ne al-imam suyuti yayi kokarin bayani game da fassara abinda waɗannan tabi'ai suka faɗa in ka dubi manahilul irfan manahilul irfan fi ulumil qur'an littafin Sheikh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani a mujallal na farko shafin 299 ya kawo bayanin al-imam suyuti yana kokarin fassara maganganun tabi'ai da suka yi game da matsayin sunnar manzon Allah yace wal aslu anna ma'ana ihtiyaj al-qur'an ila sunna annaha mubayyinatan lahu asali abinda ake nufi da cewa qur'ani yafi buƙatuwa ga sunna ma'anar maganar ita ce sunna ita ke bayyana al-qur'ani kaga kenan qur'ani yana buƙatar sunna saboda a gane shi wa mufassala li mujmalatihi saboda alqur'ani yazo da maganganu a dunkule wa zai warware maka waɗannan maganganu sai sunnar manzon Allah li'an law jazat hukunuzan tahtaju ila man ya'rafu khabaya fayubriduha yace misali shine a ce maka akwai wata dukiya a binne idan aka ce akwai wata dukiya a binne ana buƙatar wanda ya ƙware wajen sanin hanyar da za a ciro wannan dukiyar to haka yake alqur'ani alqur'ani ya taho da falalar Allah da rahamar Allah da albarkar Allah a dunkule babu wanda zai bayyana maka wannan falalan sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-imam suyuti yace wa huwa ma'ana kauni sunna qabiya 'ala al-kitab saboda haka idan malami yace sunna ita take hukunci akan alqur'ani abinda yake nufi kenan amma idan ka dubi darajar alqur'ani babu littafin da ya kai shi fil ijazi wal ijaz tawajjum mu'jiza alqur'ani shi yake da wannan sunnar manzon Allah ba ta da wannan mu'jiza din wal ijaz tawajjum takaita bayani alqur'ani ya ta daukan wannan sunnar manzon Allah ba ta da wannan me yasa sunnar manzon Allah ba ta da mu'jiza irin na alqur'ani ba ta da takaita bayani irin na alqur'ani saboda ai Allah ya aiko annabi don yayi sharhi ne game da alqur'ani kaga kenan li'annaha sharhu lahu wa sha'nu sharhi an yakuna awdaha wa abyana wa absata min al-mashru'i dama idan aka ce ana sharhi to sharhin yafi fadi sharhin yafi bayani akan asalin littafin da ake ma sharhi yanzu kaga sharhi muke game da littafin al-barbahari illa iyaka ya bayyana mana ka'idoji guda biyu amma sharhin da muke yafi bayani akan maganar da shi yayi to haka sunna take da bayani akan alqur'ani don haka yasa mu'jizar alqur'ani tana gaba da mu'jizar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abu na farko wato maganar da muka karanta ta al-imam al-barbahari karka dauka maganar ta ce maganar waye asali maganar tabi'ai ce almajiran sahabban manzon Allah don haka idan ana maganar ilimi waɗanda ke gaba da su sahabbai ne kadai mu mabiya ne masu koyi da su don haka idan tabi'i ya faɗi magana wannan magana tana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matukar wannan magana ba ta saba kaida ba to sai abu na biyu a wannan karatu da muka yi al-imam al-barbahari yace idan kaji mutun yana sukan hadisan manzon Allah fattahimuhu ala al-islam kana da damar kai masa zaton ya bar addinin musulunci ya ma takaita bayani wato abinda malamai suka tabbatar mana duk mutumin da yayi inkarin hadisan manzon Allah yayi ridda kaga ya takaita bayani sai yace fattahimhu ala al-islam kana da damar kai masa mummunan zato akan ya bar musulunci babu shakka duk mutumin da yayi inkarin hadisan manzon Allah wannan mutumin ya bar da'irar musulunci na daya akwai al-imam ishaq bin rahawai min atba'i tabi'in shi kuma yana cikin tabi'in tabi'ai wai shine malamin al-imam ahmad bin hanbal malamin al-imam al-bukhari malamin al-imam muslim malamin al-imam abu daud al-imam an-nasa'i duk waɗannan almajiran sa ne to idan ana maganar malamai aka kawo sunan irin waɗannan to sai mutun yayi saranda in kaji an ce ishaq bin rahawai babu shakka babban malami ne a tarihin musulunci Allah madaukake masa rahama yace man balagahu ar-rasulillahi khabarun duk mutumin da labari ya iso gare shi game da manzon Allah yuqirru bi sihhatihi matukar ya tabbatar da wannan labari gaskiya ne summa raddahu bi ghairi taqiyya yayi inkarin wannan hadisi babu kuma uzuri na cewa ya shiga wani kunci an nemi a cutar da shi la yayi inkarin hadisin manzon Allah da gangan fa huwa kafirun yace wannan kafiri ne maganan atba'u tabi'ina idan aka ce wanda ke bin bayan tabi'ai dama karni guda uku manzon Allah ya tabbatar da albarkan su kafin ya bar duniya sahabbai tabi'ai tabi'un tabi'ai waɗannan su ne karnoni masu albarka wanda annabi ya mana umarni mu ɗauki maganganunsu wanda ya ba da labarin maganar al-imam ishaq bin rahawai wato shine ibnu hazmi shekararsa 986 rabuwarsa da duniya Allah ya masa rahama akwai littafinsa da ake kira al-ihkam fi usulil ahkam yana cikin littafai na farko littafai mafi muhimmanci waɗanda suke karantar da mu usulul ahkam yana mujallar na biyu shafi na 80 Ibn Hazmi yana magana akan muhimmancin sunnar manzon Allah shine sai ya kawo bayanin al-imam ishaq bin rahawai yace walau anna imra'an qala da mutun zai ce la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'an mu ba za mu dauki komai ba sai abinda muka samu a cikin al-qur'ani da mutun zai faɗi wannan Ibn Hazm yace lakana kafiran bi ijma'il umma wannan mutumi ya tabbata kafiri kuma ba wai malami guda bane duk malaman da aka yi a tarihin musulunci sun tabbatar da haka gabaɗaya ijma'in malaman sunna akan duk mutumin da yace iyakar abinda zai rike shine alqur'ani to wannan ya basahu sannan akwai Abdullah ibn Zaid ana ce masa Abu Qilabah al-Jarmi tabi'i wanda ya zamani da sahabban manzon Allah yace idza haddatha ar-rajul bi sunnati idan ka bawa mutum labarin sunnar manzon Allah fa qala sai yace da'na min hadha kai bar mu da Allah raba mu da wannan yace zamu dauki wata magana banda na alquran hati kitaballahi ka wani tafin Allah sai yace fa alam ka sani annahu dallun wannan mutumin batacce ne duk mutumin da za a ce ga sunna yace la shi bai rike wani abu sai dai alqur'ani Abu Qilabah al-Jarmi wanda tabi'i ne yace wannan mutumin batacce ne in ka dubi siyaru a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi mujallal na 4 shafi na 468 zaka ga bayanin sa al-Imam az-Zahabi ya kawo tarihin sa da bayanai da yi wannan na farko na biyu kenan na uku shine al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i shekararsa 652 rabuwarsa da duniya akwai littafai da ya rubuta muhimmai daga cikin su akwai kitabul muwafaqat mujallal na 4 shafi na 314 yace innal iktisara ala al-kitabi mutum ya ce ya taƙaita shi alƙur'ani kaɗai zai riƙe ra'ayu qaumin la khalaqa lahum, wannan ra'ayin mutane ne waɗanda ba su da rabo na musulunci a ranar tashin kiyama. Kharijina ani sunnati, sun fita daga sunnar manzon Allah. Iz awwalu ala ma bayyana alaihi min annal kitab fihi bayan kulli shay, su abinda suka ɗauka ai shi alqur'ani yana ɗauke da bayanin komai. Saboda haka fattarahu ahkama sunna, sai suka yi jifa da duka wani hukunci da ya zo a sunnar manzon Allah. To hakan da suka yi, fa'addahum zalika ila al-inkhila'i 'anil jama'a, hakan da suka yi sai ya fitar da su daga da'iran musulunci. Wa ta'wilul qur'an ala ghairi ma anzalallah, wannan sai ya sa suna fassara alqur'ani ta hanyar da ba Allah ya saukar da shi ba. Al-Imam Shatibi da ya kawo haka sai ba da labarin Sayyidina Umar bin Khattab ya taba cewa mutane, sayati qaumun yujadilunakum bi shubuhatil qur'an. Allah ya masa rahma, Sayyidina Umar yana cikin manyan musulmai da aka yi, halifa ne aqida ta sunna, banda Sayyidina Abubakar babu wanda yake gabansa ta imani. Sayyidina Umar ya taba hange, ka san manzon Allah ya ce in ma akwai mai hange ya tabbata a al'ummarsa ba kamar Umar. Don haka yasa duk abinda Sayyidina Umar ya hanga in ka duba gaskiya ne. Sayyidina Umar ya ce nan gaba za a samu wasu mutane da za su zo su rika jayayya da ku da alqur'ani. Sai ce to idan sun dauko alqur'ani za su yi jayayya da ku, fakhuduhum bil ahadisi, ku kuma ku rike su da hadisan manzon Allah. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah, saboda waɗanda suka yi riko da sunnar manzon Allah sun fi sanin ma'anar alqur'ani akan mutumin da zai dauki alqur'ani kai tsaye ce zai karanta har ma kuma ya fassara ko ya fahimce shi. Bayan ya bada misali da Sayyidina Umar, sai ya kawo Abdullahi bin Mas'ud, kaga shi ma sahabi ne. Abdullahi bin Mas'ud ya ce satajiduna aqwaman, nan gaba za ku ga wasu mutane yad'unakum ila kitabillah, suna kiran ku ku rike alqur'ani kadai. Wa kad nabazuhu wara abuhurihim, Abdullahi bin Mas'ud ya ce ai bu sani ba, sun ma jefar da alqur'ani ta baya. Dan in ka ce a rike alqur'ani shi kadai, to kamar ka yi jifa da alqur'ani. Don haka sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa alaikum bil ilmi, dan haka ku kama karatu ku yi riko da ilimi. Wa iyyakum wat tabaddu', duk abin da ya zama kirkira ne to ku guje shi, saboda halaka tana cikin sa. Wa iyyakum wat tanattu', sannan ku kiyaye wuce iyaka, idan za ku yi riko da sunna ku rike ta yanda manzon Allah ya kawo ta. Wa alaikum bil atiqi, kullun ku rika neman tsohon addini ba sabon addini ba. Wanne ne tsoho? Idan ana magana tsohon addini shine wanda manzon Allah ya kawo shi. Wa huna atharun fi hadha al-ma'na hamalaha al-ulama ala ta'wil al-Qur'an bil ra'y ma'a tarhi as-sunan, ya kawo hujjoji daban-daban daga manzon Allah. Sai al-Imam Ash-Shatibi yace malamai da yawa suna bayani akan wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam, inda manzon Allah yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an minan yantazi'uhu minan nas, shi Allah ba zai dauke ilimi lokaci guda daga mutane ba. Walakin yaqbidu al-ilma biqabl al-ulama, Allah yana dauke ilimi ne ta karban malamai. Idan an karbi masanin al-Qur'ani da hadisi shikenan, kaga an dauke ilimi. Wannan yasa Abdullah bin Mas'ud yace ku dage wajen sanin al-Qur'ani da hadisin manzon Allah, domin ta hanyar da Allah yake dauke ilimi shine yana dauke masanin al-Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah. Hatta idza lam yabqa ulama, manzon Allah yake za a kai lokacin da babu sauran malamai, ittakhadha an-nasu ru'asa ajhalan, sai mutane su riki wasu jahilai. Fasu'ilu fa'aftu bi ghairi ilmi, ana tambayan su suna bada fatawa da babu ilimi akan ta, faballu wa aballu, su bace su batar. Me dalili? Saboda basu kai su karantar ba, basu san addinin ba, gashi an waye gari su ne masu bada fatawa. Allah ka tsare mu. Wannan hadisin yana sahihul bukhari, akwai babi musamman da al-imam al-bukhari yayi kaifa yuqbadu al-ilmu, ta yaya Allah zai dauke ilimi daga doron kasa sai kawo wannan hadisi hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yana sahih Muslim babu raf'il ilmi babi akan cewa nan gaba Allah zai dauke ilimi daga doron kasa to sai mutum na hudu shine al-Imam Suyuti shekararsa 531 rabuwarsa da duniya Allah ya masa rahama akwai littafi karami da ya rubuta muhimmi ana kiransa كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة أشافي نقوم شهر يكي إن من أنكر حديث النبي وان دي إنكار حديث من ظن الله قولا كان أو فعلا إما مغنر النبي كو أيتن النبي بشرطه المعروف في الأصول يزمنتو حديث يا إنغنت كربطني أوجم مسنا سيمتين يكي كرياني idan aka kai wannan yanayi al-Imam Suyuti yace kharaja an da'iratil islam wannan mutumin ya fita daga da'irar musulunci kaga ba wai al-Imam al-Barbahari kadai ba sannan mutun na biyar shine al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani al-Imam al-Shawkani yana da littafi muhimmin gaske wanda yake karantar da mu abin da ya shafi ilmin usul shima أنا كمسا إرشاد الفهول إلى تحقيق الحق من علم الأصول مجلد نفرق شافين داري أكد 30 دنيا الإمام الشوكاني شكرا ستاري بيو دا 90 دنيا ربوان سادة دنيا يتي إعلم كثاني يا كيدم واه أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم يتي كثاني يا كيدم واه دوان مثاني دا أكي لأكري دا مغانا سأتاريه مسلنشي cikin shekara 1400 da suka wuce duk wani wanda aka yi masani ne ya karanta alqur'ani ya san hadisin manzon Allah ya san musulunci to duk wani malami da aka yi ya bada fatawa anna sunnatul mutahhara mustaqilla bi tashri'il ahkam sunnar manzon Allah ita kadai tana da daman shar'anta wani hukunci koda wannan hukuncin babu shi a cikin alqur'ani وان هذا القران في تحليل الحلال سنن منزل الله كما القران تنا دا دامر تحلل تحلل وتحريم الحرام سنن منزل الله تنا دا دامر حرم تحرم والحاصل سيجي ان ثبوت حجيه السنه المطهره واستقلالها بتشريع الاحكام ضروريه دينيه cewa sunnar manzon Allah kamar alqurani tana da damar ta shar'anta wani abu wanda alqur'ani bai zo da shi ba a game da haka yace dole ne idan baka yadda da haka ba kamar ma baka yadda da musulunci bane sai yace wala yukhalifu fi zalika illa man la hazza lahu fi dinil islam babu wanda zai saba ma wannan ka'ida sai fa wanda ba shi da rago a cikin addinin musulunci duk wanda ya raba alqur'ani da sunnar manzon Allah al-Imam Shawkani yace ba shi da rabu a musulunci wannan kalman a tsawon tarihin musulunci babu wani fitaccen malami wanda bai faɗi irin ta ba Allah ya samu gani sannan na shida in ka dubi fatawal lajna mujallal na uku shafin 591 al-lajnatu da'ima wato al-lajna na haɗaɗɗun malamai waɗanda ke bincike su bayyana fatawa suna cewa as-sunnah hiya al-masdar al-thani lish-shari'ah al-islamiyyah ba'da al-qur'an ga musulmi hanyar samun doka na farko ita ce al-qur'an na biyu ita ce sunnar manzon Allah wa kad ajma'a al-muslimuna ala wujubi al-amal bis-sunnah duk malamai sun yi ijma'i fahimtar su ta hadu akan cewa dole ne ayi aiki da sunnar manzon Allah amma alladhi yunkiru al-amal bis-sunna mutumin da yake inkari aiki da sunnar manzon Allah fa yakunu kafiran wannan mutumin kafiri ne li'annahu me yasa aka ce masa kafiri saboda mukazzibul lillah ya qaryata Allah wa li rasulihi ya qaryata manzon Allah wa li ijma'il muslimin ya qaryata abinda malamai suka yi ijma'i akan sa tun bayan rasuwar manzon Allah tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam shawkani ya faɗa duk wani malami abinda yake faɗa alqur'ani da sunnar manzon Allah sune madogaro ta wajen samun dokokin Allah subhanahu wata'ala, to duk wanda ya raba tsakaninsu ƙaryata ijma'i kansa yana sa mutum ya kafirta, bare ƙaryata sunnar manzon Allah, bare kuma ƙaryata maganar Allah shi kansa. Allah maɗaukaki ya tsare mana imani. To wannan shine abu na biyu, abinda al-Imam al-Barbahari ya faɗa cewa idan mutum yayi inkarin sunna to yana iya fita daga musulunci, wannan maganar ba shi kadai ya faɗe ta ba, kamar yadda na kirga waɗannan malamai da suka yi bayani, kana ji kowane malami yana tabbatar da cewa mutumin da ke inkarin sunnar manzon Allah ba musulmi bane. Allah shi kare mu. Sai abu na uku, meye hujja? To babu shakka akwai hujjoji cewa sunnar manzon Allah dole ne musulmi ya rike ta. Na farko, ai Al-Qur'ani ne yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha. Ana magana akan wa? Akan manzon Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, wato shi Allah tabaraka wa ta'ala ba wai yana magana akan Al-Qur'ani bane anan, ana magana akan waye? Akan manzon Allah. Sai Allah ya bada shi da cewa shi annabi baya magana ta son rai, duk maganar da ta fito bakinsa in huwa illa wahayun yuha, babu maganar da za ta fito bakin manzon Allah face wahayi ne akamar. Wato anan akwai wani abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi bin Amrin. Shi Abdullahi bin Amrin shi ne sahabin da ya fi amfani da rubutu wajen haddace hadisan manzon Allah, saboda haka yasa yana cikin waɗanda suka fi yawan hadisi. Shi idan ya ji hadisi sai ya rubuta. To Abdullahi bin Amrin yake ba da labari, ya ce kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillah, duk abin da na ji manzon Allah ya faɗa sai in ɗau alƙalami sai in rubuta. In ji wannan sahabi, uridu hibbahu, saboda ina so in haddace duk wata kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah, to sai na yi ƙoƙarin na rubuta don in haddace. Fanahatini Quraish, sai mutanen Makka suka ce a ka daina, kuma sun faɗa ne ba wai don ƙin annabi ba, a'a, saboda su tunaninsu suke cewa a taktubu kulla shay'in tasma'uhu, yanzu kana rubuta duk abin da ka ji ya fito daga bakin manzon Allah. Wa rasulullahi basharun, baya ga cewar annabi mutum ne, ya takallamu fil ghadab war riba, manzon Allah yakan yi magana lokacin yana cikin bacin rai, yakan yi magana a lokacin da hankalinsa ya kwanta tun da dan adam ne. To ai kaga bai kamata ka rubuta maganganu annabi lokacin da yake fushi ba, me yawa idan hankalinsa ya kwanta zai canza magana. Kaga sun faɗi magana ta gaskiya bisa fahimtarsu. To amma nan da suka faɗi wannan maganar, Abdullahi bin Amrin ya ce fa amsaktu anil kitab, daga wannan lokaci sai na daina rubuta maganganun annabi, amma bai yi shiru ba. Fa zakartu zalika li rasulillah, da na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari. Ya rasulallah, ni fa duk sa'ilin da kai magana ina rubuta maganarka. To amma ga abin da Qurayshawa suke gaya min, ai kai mutum ne, kakan yi magana a cikin daɗin rai, a cikin ɓacin rai, bai kamata in rubuta maganar da kai a cikin ɓacin rai ba, sai dai wadda kai a cikin daɗin rai. Fa auma'a bi asbu'ihi ila fihi, sai manzon Allah ya ɗauki yatsa sai ya nuna bakinsa tukun. Manzon Allah sai da ya nuna bakinsa sai ya ce uktub, ka rubuta. Fa wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa alhaq, yace rubuta komi na rantse maka da wanda rai nake hannunsa babu kalmar da take fita daga nan sai gaskiya. Wannan yana al-Musnad al-Imam Ahmad hadisi na 6682, yana sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 3646, yana sahihu Jami'i Saghir hadisi na 1197. Wannan ya tabbata. Me yasa? Ai Allah da kansa ya faɗa, wa ma yantiqu anil hawa, shi fa manzon Allah baya magana ta son rai, in huwa illa wahayun yuha, maganar da manzon Allah yake wahayi ne daga wajen wa? Daga wajen Allah, ba wai Al-Qur'ani ake magana ba. kun ga alkur'ani daban ne maganar manzon Allah ma wahayi ne saboda haka ibn hazmi sai ya kawo wannan a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam yana mujallal na farko shafi na 88 yace alqur'an wal khabaru sahihu ba'dahu mudafun ila ba'din yace da alqur'ani da maganar da ta fito daga bakin annabi in dai ingantacciya ce yace sashi wato sashi ne ga sashi daya ne wa huma shay'un wahidun abu gudani fi annahuma min indillahi saboda dukkan su daga wajen Allah ne idan aka ce alqur'ani waye saukar da shi Allah ne maganar manzon Allah baya yin taface wahayi wahayi daga ina yake daga wajen Allah saboda haka sai yace innal wahaya yanqasimu min Allah azza wa jalla ila rasulihi ila kismaini mutanen ba su sani ba ai wahayi in ka dubi alqur'ani wahayi kashi biyu ne Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani wahayi kashi biyu ne ahaduhuma wahyun matluun wahayi na farko shine wahayin da ake karanta shi a matsayin littafi shine alqur'ani wanda Allah ya tabbatar karatun sa ma ibada ne mu'allafun ta'alifan mu'jazun nizami littafi ne da aka hada shi tsari wanda ya gagari dan adam yayi irin sa wannan shi ake kira alqur'ani wannan wahayi guda kenan na biyu fa wahayun marwiyun manqulun ghayru mu'allafin wala mu'jaz wahayin da Allah ya saukar shi wannan wahayi ba a littafi yake ba a ya fito daga bakin manzon Allah lakinnahu maqru'un karanta shi shi ma yana zama ibada mutumin da ya karanta hadisin manzon Allah ibada ce domin maganar daga Allah ne wahayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani saboda haka kaga mun samu wahayi kashi biyu shine ibn hazmi sai yace kuma ga wata ayar ma da take suratul nisa suratul anbiya aya ta 45 Allah yace ma annabi ka ce musu kaga Allah yake umurtan annabi qul innama unzirukum bil wahyi qul innama unzirukum bil wahyi kaga ya musu wa'azin da nake muku ma ta hanyar wahayi ne kaga wa'azin da manzon Allah yake shi kansa wahayi ne wala yasma'u summu du'a idha ma yunzaru shine Allah yake cewa shi kurma bai jin kira ko da ma an masa gargadi kaga gargadin da manzon Allah yake kaga ba kaman mu bane yanzu mu wa'azi da muke yi ai mu kalmomin ba daga Allah bane amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azin da yake yi kalmar da take fita bakin sa ma daga Allah ne saboda Allah ke daidaita manzon sa dan a tabbatar da wannan sako ya isa ga al'umma kaga kenan mun samu cikin alqur'ani maganar annabi wahayi ne don haka sai ibnu hazmi yace fa akhbara ta'ala kama qaddamna anna kalama nabiyhi kulluhu wahyu kaga an samu hujja ta alqur'ani akan cewar maganar annabi gaba dayanta wahayi ne sai yace fa sahha anna kalama rasulillahi kulluhu fi din wahyu min indillahi azza wa jalla don haka duk wata magana da aka ce maka ta inganta daga bakin manzon Allah to ka daina tunanin annabi ya kirkiro maganar a'a Allah da kansa ya ce in huwa illa wahayun yuha wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wala shakka bi zalika kuma babu kokonto babu shakka akan haka wala khilafa baina ahadin min ahli al-lugha wa shari'a fi anna kullu wahyin nazala min indillahi fa huwa dhikrun munazzal duk wani wahayi da aka ce maka Allah ya saukar to fa ibada ce فالوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين idan aka ce Allah ya saukar da wahayi to karka dauka alqur'anin ne kadai Allah ya alƙawari zai tsare hatta wahayin nan na sunnar manzon Allah tana nan da alƙawarin Allah zai tsare hatta shin kiyama saboda haka yasa alƙawarin tsare alqur'ani yana nan kuma tare da tsare sunnar manzon Allah wa kullu ma takallafa Allah bihifzihi duk abin da ka dubi alqur'ani sai kaga Allah yace nayi alƙawari zan tsare fa mabmunun Allah yubi amin to babu abin da zai bace saboda haka yasa kake ji za a karanta mu hadisin manzon Allah sai ka ji kamar ga ka gashi ne Allah yayi alƙawari zai tsare sunnar manzon Allah kamar yanda yayi alƙawari zai tsare alqur'ani yace wa Allah يحرف منه شيئا ابدا تحريفا لا ياتي البيان ببطلانه وان ده wannan abin da ibn hazm ya fada a littafin sa ihkamul ahkam in ka dubi littafin ya kawo dalilai daban-daban waɗanda suke tabbatar da alqur'ani daga Allah ne sunnar manzon Allah ma daga Allah to muna magana ne akan maganar annabi daga Allah ne don aka ce wala yantiqu anil hawa kaga magana kina in huwa illa wahayun yuha qul inna ma unzirukum bil wahyi kaga al-inzar wanda annabi yake yi ta magana ne wanda in ka dubi maganar al-imam al-bayhaqi shi ma ya faɗi haka cikin littafin sa miftahul janna shafi na 16 haka nan littafin manahil al-irfan na al-imam az-zarqani a mujallad nabi shafi na 239 haka nan abul baqa ya faɗa kitabul kulliyat wanda yana shafi na 288 wato ba malami guda bane ya tabbatar da wannan hujja kuma hujjar ba ta buƙatar ma wato wani zurfin bincike domin da ka ji ka san gaskiya ne wama yantiqu anil hawa annabi baya faɗin magana ta saurayi in huwa illa wahayi yuha duk maganar da ta fito daga bakin manzon Allah wahayi ne wahayi kuwa daga Allah ne tabaraka wa ta'ala mun samu hujjar cewa maganar manzon Allah wahayi ce daga alqur'ani to haka kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wahayi ne dama sunna imma ta zama qauliyya ko kuma ta zama fi'liyya imma sunnar annabi ta maganar sa ko sunna ta aikin sa kaga maganar manzon Allah ta tabbata wahayi daga Allah to kuma aikin manzon Allah alqur'ani ya tabbatar shi ma wahayi ne daga Allah misali a suratul an'am aya ta 106 Allah ya ce ma annabi ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen ya kai muhammad ka bi abinda aka maka wahayin sa daga wajen Allah ka kauda kai wato ga kafirai ka sani babu abinda ke cancanta rabota masa face Allah kaga ya samu umarnin Allah akan ya bi wahayin da ake mar a suratul yunus aya ta 109 Allah madaukaki ya sake umarni ga manzonsa wattabi ma yuha ilayka ya muhammad ka bi abinda ake maka wahayinsa wasbir kuma kai hakuri hatta yahkuma Allahu har dai Allah ya hukunci tsakaninka da kafirai wallahu khairul hakimin Allah shine mafi alkhair masu hukunci a suratul yunus aya ta 115 sai Allah ya ce masa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya kaga ya samu shaidar Allah tabaraka wa ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wa sallam baya bin komai face abinda aka masa wahayi inni akhafu in afaitu rabbi azaba yawmin azim hakanan Allah yayi ma annabi shaidar cewa duk aikin annabi wahayi ne a suratul a'raf aya ta 203 Allah yace qul innama attabi'u ma yuha ilayya ni ina bin abinda aka yi min wahayin sa ne kawai min rabbi daga wajen Allah hadha basair min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun a suratul an'am ayatu 50 Allah madaukaki yace qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai face abinda aka min wahayi qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkarun wannan umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa ka bi abinda ake maka wahayi sai ya zama aikin annabi wahayi kuma Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam baya bin komai sai abinda aka mar wahayi kun ga kenan aikin manzon Allah ya tabbata wahayi ne daga Allah kamar yanda maganar manzon Allah ta tabbata wahayi daga Allah to kuma ba shi kadai ba mu ma Allah ya mana umarni a suratul a'raf a farkon sura Allah yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun Allah yace ku bi abinda aka saukar muku daga wajen Allah kar ku yadda ku bi wani koma bayan sa ku rike shi a matsayin wato abin jibinta anan sai aka samu mushkila wala tattabi'u min dunihi kar ku bi koma bayan shi wa ake nufi ana nufin shay'an mimma unzila ilaykum min rabbikum kar ku yadda ku bi wani abu sai wanda Allah ya saukar muku yace to ai abinda Allah ya saukar guda ɗaya ne la abinda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba guda ɗaya bane. Kaga Allah ya ce mu bi abinda aka saukar mana, ko kar mu bi wani abu sabanin wanda Allah ya saukar. To zamu je na uku. Abu na uku shine abubuwan da Allah ya saukar ga annabi Muhammad ba alqur'ani bane, shi kadai. Allah ya ce mu bi abinda aka saukar. Idan ka je suratul nisa'i aya ta 113, Allah madaukake ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata. Allah ya saukar maka da alkitabu da kuma alhikma. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ya sanar da kai abinda da baka sani ba. Wa kana fadlullahi alayka 'azima. Falalar Allah ta zama mai girma gare ka. To shikenan. Allah ya saukar ma annabi da alkitabu da alhikma. In mun rike alqur'ani shi kadai, to ina ɗaya? Ina alhikma kuma? Kaga kenan akwai gibi, akwai kafa. In ka ce mu rike alqur'ani shi kadai, to ai ba shi kadai Allah ya saukar ga annabi ba. Allah da kansa ya faɗa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma. Alkitaba wal hikma abu biyu ne ko? Alkitab wal hikma. In ka rike alkitab ka bar alhikma, magana ta tsaci. Me ake nufi da alhikma? Malamai sun yi magana akai. Kamar misali Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Tariqul Hijratayn shafin 161, Ibn al-Qayyim ya ce wa rasulul mab'uth biha mab'uthun bil kitab wal hikma. Abinda alqur'ani ya tabbatar mana, Allah ya aiko annabi da abubuwa guda biyu. Ya aiko, ya saukar ma annabi alkitab, ya saukar ma annabi alhikma. Menene alhikma? Sai Ibn al-Qayyim ya ce wal hikmatu hiya sunnatur rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Hikiman nan ita ce sunnar manzon Allah. Wa hiya tatabammanu al-ilma bil haqqi wal amala bihi. Me yasa aka kira ta hikima? Saboda ita ke bayyana hukunci, hukuncin alqur'ani. Shi yasa Allah ya kira ta alhikma. Wal khabara anhu wa al amra bihi. Fa kullu ma yusamma hikma, duk abinda kaji an kira shi hikma, to la shakka wannan yana dauke da bayanin abinda da ba a sani ba. Don haka yasa ake kiran mutum mai hikima idan ya zamanto mai basira. Sunnar manzon Allah ita ke da basira, ita ke zama basira gare ka na gane alqur'ani. Don haka Allah ya saukar wa annabi alkitab wal hikma. Haka in ka dubi akwai littafin al-Imam Shafi'i da ake kira kitabur risala, littafi ne muhimmi kamar kitabul ummi. Su ne mafi muhimmancin littafin al-Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama. A Shafi'i na 78 ya ce al-hikma hiya sunnatu rasulillah. Hikima ita ce sunnar manzon Allah. Fa amara Allahu iyyahu wajhan, fa amru Allahu iyyahu wajhan. Wato umarnin da Allah ya yi yana ɗaukan fuska biyu. Ahaduhuma wahayin yunziluhu fa yutla ala an-nas. Wahayi da Allah ke saukarwa ga annabi, imma littafi ne wanda ake karantawa mutane wanda shine alqur'ani. Wa thani wahayi na biyu shine risala ta'tihi min Allah, saƙonni da suke zuwa ga manzon Allah. Bi an if'al kaza fa yaf'alu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam rayuwarsa ba wai kawai yana zaune ne alqur'ani ya sauko shikenan ya karanta yayi shiru ba, la. Idan alqur'anin ya sauko to sai kuma Allah ya turo mala'ika Jibril sai a ce ya Muhammad kai kaza, sai manzon Allah yayi ya Muhammad yi kaza, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata. Wannan ita ce hikima, wanda ita ke fassara mar littafin da ake saukar mishi. ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقال شيني ونن آية سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. سبو دزوا ملائكة ديك ييجا من ظن الله لوكتشي لوكتشي. فيذهب إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن الله. إذا أكتشي الكتاب ده الله يسوكر سورة النساء شيني لتازم القرآن. إذا أكتشي الحكمة saƙonnin da mala'ika yake zuwa daga Allah ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, mimma bayyana sunnata rasulillah. Waɗannan saƙonni su suka bayyana sunnar manzon Allah. To idan misali kuma mu je ga wata hujja har yanzu, domin muna magana ne akan cewa abinda Allah ya saukar ma annabi ba alqur'ani kadai bane, ga wata hujja. Suratul Ahzab aya ta 34, Allah yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce musu, wazkurna ma yutla fi buyutikunna, ya ku matan manzo, ku rika karanta abinda ake koya muku, abinda ake karantawa ku ringa bitansa, abinda ake karantawa a gidajen ku din nan ku ringa bitansa. Sai Allah ya ce, min ayatillahi wal hikma, abin nan da ake karantawa a gidajen ku na ayoyin Allah da kuma hikima, ku ringa bitansa. Inji Allah, ko ba alqur'ani bane? Ashe kaga Allah yayi umarni, ba wai ayoyin Allah kadai matan annabi za su yi bita ba, akwai wani abu da za su yi bitansa, shine ne al-hikma. Inna Allaha kana latifan khabira, wannan ita ce fassaran tabi'ai da malaman farko kamar al-Hasan al-Basri, kamar al-Imam Qatada, al-Imam Muqatil wa ghayruhum min at-tabi'in. Duk wani littafin tafsirin duniya idan ka bude zaka ga ka, misali tafsirin al-Imam Tabari, al-Imam Ibn Kathir, al-Imam Shawkani. Don haka Ibn Taymiyyah da yake bayani yace wannan ita ce bayanin salafus salih gaba ɗayan su. Me ake nufi da al-hikma? Ita ce sunnar manzon Allah. Saboda haka in ka dubi an-nihayat fi gharib al-hadith na Ibn al-Athir a juz'i na farko shafin 419, yace al-hikmatu ibaratun an ma'rifati afdalil ashiya'i bi afdalil ulumi. Asali al-hikma da larabci, idan aka ce al-hikma ana nufin mutun ya samu zurfin ilimi ta inda zai iya gane, zai iya bambanta abubuwa daban-daban. To kaga al-Qur'ani maganar Allah ce, maganar Allah tana buƙatar fassara, tana buƙatar sai mutun yana da zurfin ilimi kafin zai gane maganar Allah. Shi yasa sai Allah ya kira sunnar gaba ɗayanta da sunan al-hikma, saboda in babu hikima ba za a iya fassara al-Qur'ani ba. To kaga mun samu hujja guda biyu. Hujja na farko, maganar manzon Allah daga ina take? Daga wajen Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In mutun ya ƙaryata maganar annabi, ya ƙaryata wa? Ya ƙaryata Allah. Shi yasa aka ce mar kafiri. Na biyu, aikin manzon Allah shi ma kuma daga ina yake? Daga wajen Allah. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, Allah da kansa a cikin Al-Qur'ani ya ba mu annabi shaidar cewa ba ka bin komai sai wahayin da na maka. Saboda haka idan ka ga annabi ya tashi, ya zauna, ya kwanta, ya tafi, ya zo, duk abin da yake yin nan umurnin Allah ne. Allah ya tabbatar a cikin Al-Qur'ani manzon Allah baya bin komai sai abin da aka mar wahayi. To sai mu je na hudu. Mu kuma sai Allah ya ce mu yi koyi da manzon Allah, wanda ya zo a suratul Ahzab aya ta 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Lallai ne haƙiƙa kun samu kyakkyawan abun koyi game da halayen manzon Allah. Liman kana yarjullaha, amma fa ga wanda ke fatan ya gamu da Allah ya samu rahama, wal yawmal akhir, wanda ke tsoron haduwar shi da Allah a ranar kiyama, wa zakara Allaha katira, wanda ke yawan tuna Allah, shine wanda zai iya koyi da manzon Allah. Allah ka samu iya. To anan Allah ya ce halayen annabi abin koyi ne gare mu, ba a ce alqur'ani ba, ku aje wannan ba magana alqur'ani bane. Idan muka aje sunnar manzon Allah, mun yi aiki da ayan nan, an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Menene uswa? Qudwatun hasana. Game da manzon Allah kun samu kyakkyawan abun koyi. Kaga ba a ce game da alqur'ani ba. Saboda haka idan ka dauki alqur'ani, alqur'ani maganar Allah ne. Sunnar manzon Allah ko ayyukansa, halayensa, ɗabi'unsa, gashi Allah ya ce akwai abin koyi fa, kaga ba wai alqur'ani bane. To ya za mu yi da wannan? Wa huwa nassun ala anna dhalika yashmalu sunna. Kaga ya tabbatar da in kana so kai koyi da manzon Allah, to dole sai ka nemi sanin tarihin sa. Ko kuwa ne yaya annabi yayi aure, yaya zauna, yaya kwanta, yaya tashi, yaya manzon Allah ya yi sallah, yaya fidda zakka, yaya kaza, duk wannan shine abin da ake nufi da at-ta'assi bi rasulillah. Ba wai alqur'ani kadai ba, sai ka bi tarihi zaka samu wannan. To idan ka ce alqur'ani dai ka rike alqur'ani, ka sake alqur'ani. Saboda haka yasa a baya muka kawo bayanin wani tabi'i da yake cewa duk wanda yace muku a rike alqur'ani kadai, to shi ya fara jefar da alqur'ani ta bayan sa. Domin alqur'ani shi yace ayi koyi da manzon Allah. Sannan a suratul nisa'i aya ta 80 Allah tabaraka wa ta'ala yace may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Duk wanda yayi wa manzo biyayya, to hakika yayi biyayya ga Allah. Me yasa aka faɗa? Saboda ai maganar manzon Allah daga Allah ne, aikin manzon Allah daga Allah ne. Idan ka bi manzon Allah, ka bi Allah, ka ji abin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, wa man tawallafa ma arsalnaka alaihim hafiza. A suratul nisa'i ayata 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا كو وداندكو كي إيماني كو بي الله كو بي من زنسا كاغا أبو بيو أكتشي أيكو كو بي الله كو بي من زنسا وأولي الأمر منكم كو يبي ييا بشو غبننكو فإن تنازعتم في شيء دنكو كسامو جا ييا كم وني أبو فردوه إلى الله والرسول تيكو ميدا ونن أبين غا الله دمنزو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. In kuna imani da Allah da ranar ƙarshe, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wanda wannan ayar ta tabbatar maka biyayya kashi biyu ce, akwai bin Allah, akwai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana bin shugabanni idan sun bi Allah da manzonsa. Don haka Ibn al-Qayyim cikin Mukhtasar Sawa'iq al-Mursala, mujallal na farko shafin 577, yace warraddu ila Allah huwa raddu ila kitabiki. Idan aka ce a mayar da al'amari ga Allah, wato a mai da shi ga alqur'ani. Warraddu ila rasulihi, idan aka ce a mai da al'amari ga manzon Allah, fa ina za mu samu? Ya ku waɗanda suka yi imani, ku bi Allah ku bi manzo. In kun samu jayayya, ku mai da shi ga Allah da manzo, to mun yadda akwai alqur'ani. In mun samu jayayya, to ina na manzo? Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga abu ne a fili. Don haka yasa duk masani da aka yi a tarihin musulunci, to zaka samu wallahi ya tabbatar da riko da sunnar manzon Allah dole ne kafin musuluncin kama ya inganta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ba a raba su. Abu na biyar wato shine al'amru bil akhdhi min kulli amrin nabiyyi lil kitab faqat. Allah ya mana umarni mu ɗauki duk abin da annabi ya zo da shi, ba wai alqur'ani kadai ba. Alqur'ani Allah maɗaukaki ya faɗi haka, wanda ya zo a suratul hashir. Allah ya ce wa ma atakumur rasul fakhudhu, duk abin da manzon Allah ya kawo muku ku karɓa. Kaga Allah bai ce qur'ani kadai ba ko? Duk abin da manzon Allah ya kawo muku ku karɓa. Wa ma nahakum anhu fantahu, duk abin da manzon Allah ya hana ku bai. Kaga Allah ya tabbatar mana ba wai maganar alqur'ani kadai ba, idan annabi ya tsawatar akan abu to dole mu bari, saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bada wannan izini. Idan manzon Allah ya umarni a aikata abu dole mu yi biyayya. Wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Saboda haka shi manzon Allah dama muballighun anillahi ma arada, mai aikin manzon Allah ya isar da abin da Allah ya yi nufi. Allah ya yi nufin ya isar da saƙo ga mutane, saboda ka aikin manzon Allah shine isar da wannan saƙo. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Wa anzalna ilayka dhikra, a suratul nahl ayata 44. Allah yake mun saukar ma da alqur'ani don kai ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar. To ga alqur'ani ina kuma bayanin manzon Allah. Kaga abu biyu kenan ko? Don kai ka yi bayani, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Idan mun riƙe alqur'ani ba mu nemo bayanin manzon Allah ba, har yanzu dai riƙonmu ga alqur'ani bai cika ba. Saboda Allah shi ya ce ya saukar ma annabi da alqur'ani don ya yi bayani. Ma nuzila ilayhim, ya zama annabi shi zai bayyana mana abin da Allah ya saukar. Wa la'allahum yatafakkarun. Don haka a suratul qiyama, wanda wannan ma shi yake tabbatar da bayanin manzon Allah ma daga Allah ne. Kaga Allah yake mun saukar ma da alqur'ani don kai bayani, to amma a suratul qiyama sai yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Ya Muhammad ka daina saurin magana saboda ka haddace alqur'ani. La 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 ka daina wannan aikin mu ne mu hada alqur'anin a zuciyarka, saboda ka shi manzon Allah bai da wahalan hadda. Ana karantawa magana ta zauna a zuciyar manzon Allah. Allah ya yi alkawari ko inna alaina jam'ahu wa qur'ana, saboda ka sai aka ce ma annabi fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu, idan an karanta sai ka bi karatu. Sai Allah yake summa inna alaina bayanahu, hatta bayanin alqur'anin ma aikin mu ne. Ashe sunnar manzon Allah ma aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala. Don haka Allah ya dauki alkawari zai tsere sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka bayanin alqur'ani shine ake nufi da sunna, wahiya allati ja'at bi bayani kayfiyatil amal. Summa inna alaina bayanahu, bayanun mi bayanin alqur'ani ko, saboda ka yasa in kace ba za ka koma ga sunna ba ka shiga rudu. Lokutan sallah suna ina? Suna ga sunnar manzon Allah. Ya ake ruku'u? Yana ina? Yana ga sunnar manzon Allah. Ya ake sujuda? Yana ina? Yana ga sunnar manzon Allah. Bayanin zakka da kimar abin da za a fitar da lokacin da ya kamata a fitar da zakka din da ayyana dukiyar da ake mata zakkan duk baya cikin alqur'ani. Bayanin yanda ake azumi baya cikin alqur'ani, illa dai alqur'ani ya ce ku yi azumi. Waye gaya mana yanda ake azumi? Sunnar manzon Allah. Don haka alqur'ani ya taho da bayani akan ayi tsarki, amma sunnar manzon Allah ta nuna mana ga yanda ake tsarkin wankan janaba, wankan haila, ga yanda ake tsarki daga diki. Duk wannan sunna ce ta manzon Allah ta zo da bayaninsa. Aikin hajji ya zo cikin alqur'ani, amma yaya ake aikin hajjin daki-daki? Wannan sai ka koma ga sunnar manzon Allah. Azzaba'ihu, yanda ake yanka dabbobin da aka halatta mu ci, ma yu'kal wa ma la yu'kal, yanda ake kulla aure, yanda saki yake kasancewa, yanda ake maida aure, yanda ake kulla cinikayya, yanda ake hukunci na alkalanci idan mutum ya yi laifi. Wannan in ka duba kitabul muwafaqat na al-Imam Shatibi da Ibn al-Qayyim Jawziya, bayanin da ya yi a littafin I'lamul Muwaqqi'in, zaka ga cewar gaba ɗaya idan ka bar sunnar manzon Allah ba kamar san alqur'ani ba. Saboda haka sai Allah ya rantse da Allah ya rantse da kansa a suratul nisa aya ta 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainakum. Allah ya ce na rantse da mahaliccinka ba su yi imani ba sai sun mai da kai ne mai hukunci akan al'amarinsu. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, baya ga cewar ma annabi ya yi hukuncin har yanzu baka zama mumini ba, sai idan ranka baka ji ya ɓaci ba. Annabi ya yi hukunci sai ka ga ranka ya ɓaci, to har yanzu dai baka zama mumini ba. Sannan ma hakan bai isa ba, Allah ya ce wa yusallimu taslima, sai sun miƙa wuya ga hukuncin Allah. Don haka yasa ka dawo ga sunnar manzon Allah, wannan dole ne. Don haka duk malaman sunna suke cewa mutumin da ya ce alqur'ani dai zai rike wannan kafiri ne, ba ma shakka a kai. Allah ka tsare mu. Ibn al-Qayyim al-Jawziya wato ya yi sharhi akan wannan aya ta suratul nisa'i, sharhi mai tsawo a littafin I'lamul Muwaqqi'in a mujallar na farko shafi na 40. Summa aqsama subhanahu bi nafsihi, sai da Allah ya rantse da kansa. Ala nafiyil imani anil ibadi, Allah ya rantse da kansa sai ya ce dukkan mutane ba su da imani. Sai sun dau sharadi guda uku saboda darajar manzon Allah. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainakum, sai sun mai da kai mai hukunci game da abin da ke aukuwa tsakaninsu. Na daya, sun bala ya jidu fi anfusihim harajan, ya zama kuma idan annabi ya hukunci a ranka baka jin tsatsa, baka jin damuwa, baka jin wannan hukuncin bai maka ba. Mimma qabaita, na uku wa yusallimu taslima wa yanqadu in iyada. Don haka in ka koma suratul ahzabi aya ta 36, Allah madaukaki yace wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qaballahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, baya taba zama daidai idan Allah da manzo suka yi hukunci, kai mumini a ce kana da wani zabi. Mumini ba shi da zabi idan Allah ya ce, manzo ya ce sam'an wa ta'atan, mun ji mun biya Allah. Kar ka yadda a ce Allah ya yi hukunci, manzon Allah ya yi hukunci, amma kana da wani zabi. Ai to ai zamani ya dan canza. Wani zamani? Wa ya kawo zamanin? Wanda ya kawo Alkur'ani shine mai duniyar, shine mai zamani. Don haka ba a taba samun lokacin da Alkur'ani yayinsa yake karewa. Idan Allah ya yi hukunci kace na ji na bi, in baka gane ba ne kace to Allah da manzonsa sun fi sani. Wannan ita ce tarbiyyar sahabban manzon Allah. Amma abinda ke da bada tsoro, Allah madaukaki yace wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina, duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa to ya bace bata mabayyaniya, bata mabayyaniya. Bari in baka misali. Na taba zuwa aikin haji, sai muka hadu da dan Qur'ani yuna a Madina, shine mutumin da bai yarda da hadisin manzon Allah ba. Sai ga ni gashi a Madina, sai a wane yake eh ne kawo ka nan? Ce ya zo ziyarar manzon Allah. Nace oh, haka ne, ina annabi yake? Nace ga hicin mutane na ta zuwa ana ziyararsa. Nace to ya kamata mu zauna zo. Sai muka zauna. Nace ina son ayoyi guda biyar. Na ɗaya ayar da ta ce annabi ya rasu, ina maso in gani. Na biyu ayar da ta ce a Madina aka binne shi. Na uku ayar da ta ce a masallacin Madina aka binne shi. Na hudu ayar da ta siffanta yanda aka binne shi. Na ce na biyar, kai ina so ma ka bani ayar da ta ce ka zo ziyara garin Madina. Sai ya yi zugum. Fabuhita allazi kafar, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Don haka yasa Ibn Hazmi a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam a mujallal na farko shafi na 89 yace waɗannan ayoyi hiya kafiyatun liman aqala, sun isa mai aiki da hankali, wa hazara, mutumin da ke hattara kar yayi asarar rayuwarsa, ka koma lahira kayi aikin banza a duniya. Wa amana billahi wal yawmil akhir, mutumin da ke imani da Allah da ranar ƙarshe, waɗannan ayoyi sun ishe shi yayi tunani ya gane darajar sunnar manzon Allah. Ba yanda za a yi ka raba Alkur'ani da sunnar manzon Allah, ba za su rabu ba, ba su taɓa rabuwa. Duk inda ka ɗauki Alkur'ani ka ɗauki sunna. Idan ko ka yi riko da Alkur'ani to dole ka haɗa da sunna. In ka raba su to babu shakka mutum kafiri ne, wannan ka'ida ce. Sannan kuma sai dai mutum ya ringa neme-neme, amma ba zai taɓa samun hujja wanda za ta sama mar nutsuwa a rayuwar shi ba. Wa aikana anna hadha al-ahda ahdu rabbih ta'ala wa wasiyatuhu azza wa jalla al-warida alayh falyufattish al-insanu nafsahu. Shine Ibn Hazm yace ba ma mutumin da ke ƙaryata sunnar manzon Allah ba, kowane musulmi ya binciki kansa, saboda abinda Allah ya faɗa cikin Alƙur'anin nan akwai abin tsoro. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, a ce Allah da manzo sun yi hukunci kai kana da zabi. Sai a ƙarshen magana Allah ya ce mutum ya ɓace. Allah ka tsare mu. To wannan yana daga cikin bayanin da malamai suka yi, har ma yana ƙarawa da cewa walau anna imra'an qala, idan mutum ya ce la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'an, mu ba za mu ɗauki komai ba sai abinda Alkur'ani ya zo da shi, la kana kafiran bi ijma'il umma, wannan mutumin ya tabbata kafiri. Wala kana la yalzamuhu illa raka'atu ma baina duluki shamsi ila ghasaqil layli, idan ka ce ba ruwanka da wani littafi sai Alkur'ani, sai a ce to ya za a yi sallah. Shine Ibn Hazm ya ce to raka'a ɗaya ce za ka yi kenan da safe, sai kuma wata raka'a ɗaya da daddare. Kaga wannan sallah ina ga sai dai shaidani ko? Raka'a ɗaya da safe, raka'a ɗaya da yamma. Saboda abinda Alkur'ani ya zo da shi kenan, sai ka koma sunnar annabi sallallahu alayhi wa sallam walau anna imra'an la ya'khudhu illa ma istama'at alayhi al-umma faqat wa yataruku kull ma ikhtalafu fihi mimma ja'at bihi an-nusus la kana fasiqan bi ijma'i al-umma da dai a ce mutun zai wayi gari yana watsi da sunnar manzon Allah nan ma yana tabbata fasiki wanda alqur'ani ne yazo da shi alqur'ani yazo da wannan bayani a suratul nisa'i aya ta 61 Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الله يسا من قال إذا أكتش مسكوزو قابين دا الله يسوكر شين القرآن يقول وإلى الرسول كوزوغ من ظن الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ذاك قمنا في كيسنا ننو كيوا munafiki shi yake nokewa bai san a ce abi Allah abi wa abi manzon Allah la 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 inda duk ka raba su to mutun ya shiga fitina ko dai ayar alqur'ani ta nuna mutun ya zama kafiri ko ayar alqur'ani ta nuna mutun ya zama fasiki to abu na hudu shine mu koma kuma ta fashin hadisan manzon Allah wannan duk hujojin da muke bayarwa na alqur'ani ne ayoyin alqur'ani suke tabbatar da wato matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta wajen shari'a dole ne ga musulmi ya rike su idan ka dawo ta gefan hadisan manzon Allah wannan kam hadisan suna da yawa sai dai mu karanta guda uku kawai kuma waɗannan hadisai guda uku dukkan su ingantattu na farko shine hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi Allah ya kara masa yarda yace akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yushiku rajulu muttaki'an ala arikatihi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin ilimin da Allah ya masa Allah ya sanya manzon Allah yayi hange wallahi annabi ya bada labarin abubuwan da za su auku ga al'umma ta hatta shin kiyama manzon Allah duk ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace nan kusa yushiku rajulu muttaki'an ala arikatihi nan kusa za a samu mutum yana zaune ya mimmike akan kujera yuhaddithu bi hadithin min hadisi yana idan yuhaddithu bi hadithin min hadisi an bashi labarin hadisi na inji annabi sallallahu alaihi wasallam nan gaba ba da dadewa ba za a samu mutum yana zaune akan kujera za a zo a ce wa alhaji annabi ya ce fa yaqulu fa ta'ala bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla mu tsakanin mu da ku kawai alqur'ani inji annabi kaga manzon Allah ya gani Allah ya nuna masa za a ce ma ka zo ga hadisi sai ya ce a'a tsakanin mu da ku littafin Allah ne ma wajadna fihi min halalin istahlalna idan mun samu halal a cikin alqur'ani to shine halal wama wajadna fihi min haramin harramna in mun samu haram cikin alqur'ani mu haramta sai manzo Allah yake ala to ina gaya muku kafin lokacin yazo manzo Allah yake ce masahabbai inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah abinda manzon Allah ya haramta yana kama da abinda Allah ya haramta saboda dukkan su daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad da al-mustadrak al-imam al-Hakim da kuma sunan Darimi hadisin yana sahihul jami' as-saghir hadisin 8186 sannan akwai riwaya ta biyu na hadisin al-Miqdam bin Ma'di Karib yarwaytu ar-rasulillah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala kusani inni utitu alkitaba wa mithluhu ma'ahu an bani littafi kuma an bani wani littafin kwatankwacin sa kuma daidai da shi wato kenan abinda aka aika annabi da shi guda biyu ne manzon Allah ya gaya masa habbai ala yushiku rajulun shaban ala arikati a wannan riwaya sai manzon Allah yake nan gaba kadan za a samu mutum ya ci ya koshi til saboda haka sai yace alaikum bi hadha alquran ku rike alqurani kadai ku yi watsi da duk wani littafi manzon Allah yake fama wajadtum fihi min halal fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haram fa harrimuhu nan gaba za a samu mutumin da zai fito ya faɗi wannan yace ku daina aiki da wani littafi sai alqurani in an samu halal cikin alqurani to shine halal idan an samu haram cikin alqur'ani shine haram kaga annabi biya ba mu labarin bayyanan wannan aqidan a cikin hadisansa wannan hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4605 ina takhrijul mishkat a mujallal na farko shafi na 57 al-imam al-khattabi ya sharhi sunan abi daud hadisin yana sunan abi daud wanda annabi ya hangi zuwan mutanen da za su ce alqur'ani shine kadai littafi ba za su yi aiki da sunnar manzon Allah ba annabi sai da ya bada labarin su don haka yasa duk mutumin da ya karanta sunnar manzon Allah to insha Allah zai tsira daga dukkan wani tarko na shedan matukar yayi dace da ikhlasi Allah ka samu dace al-imam al-khattabi al-littafi ma'alim sunan mujallad na 498 yace wa hadha yahtamil wajhayn النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوتيت الكتاب ومثله معه أنباني لتافي كما أنباني وكمان سكوتن وشنس وتتاردش واتو أنبا مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما أنبا شرك ودى سنة رمضان الله دونك يسا أبو بوان دى الله يسا وكرب دى بيوني ندايا معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتولوي بايقة شوار akwai alqur'ani da Allah ya ba mu annabi alqur'ani da muke karantawa muna samun lada to sannan akwai littafin da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam na batini wato shine na sanin ma'anar alqur'ani wanda shi yasa ake kiransa alhikma wa tani annahu utiya alkitaba wahyan yutla wa utiya min albayani mithluhu wato an ba mu annabi littafin alqur'ani a matsayin wahayi ana karanta alqur'ani a samu lada sannan kuma an ba mu annabi bayanin alqur'ani bayanin alqur'ani shine sunnar manzon Allah wannan yazo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya al-litafin muqtasar as-sawa'iq al-mursala mujallad nabiy shafi na 371 fal-kitabu al-qur'an wal-hikma as-sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'ahu wanda shine abinda Allah ya fada a suratul nisa ya saukar ma annabi da littafi da hikima wannan hadisin na al-miqdam bin ma'adi karim sai fassara mana da abinda ake nufi da al-hikma darajar al-hikma dinnan manzo Allah yace mislahu ma'ahu misalin al-qur'ani ne da Allah ya saukar da shi ga annabi wanda darajarsa wato tana tare da al-qur'ani kamar yanda zaka daraja al-qur'ani haka ake son ka daraja sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأخبر أنه أوتي السنة كما أوتي الكتاب شين الإمام ابن القيم الجوزية يتي النبي أباد لابارن شوى أنباش القرآن كما أنباش السنة والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوهاه إليه وأنزل عليه الله يأتي الكوري الله يالا منشي زي سير دوها ينديم النبي وهي القرآن لكم وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم به حجته على العباد الى اخر الدهر ابن القيم الجوزية yace alƙawarin da Allah yayi na cewa zai tsara musulunci alƙawarin yana da sassa biyu Allah zai tsara alqur'ani kuma Allah zai tsara sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir ad-dahr har zuwa zamanin ƙarshe na duniya don haka yasa qur'ani matukar yana doron ƙasa to sunnar manzon Allah tana nan ranar da ka nemi alqur'ani ka rasa to babu shakka ba za ka samu sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku shine hadisin Amr bin Auf al-Muzani annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wancan alƙawari na Allah tabaraka wa ta'ala yace taraktu fikum amrayni yana ga masa sahabbai na bar muku abubuwa guda biyu lan tabillu ma tamassaktum bihima ba za ku taba bacewa ba matukar kuna rike da su sai manzon Allah ya bayyana su yace kitabullahi wa sunnatu nabiyyi na bar muku littafin Allah na bar muku sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam matukar kun rike alqur'ani da sunna ba za ku bace ba kaga abubuwa biyu ne hadisin yana muwatta mursalan shine hadisi na 1295 kamar yanda yazo ta littafin at-tamhid na ibnu abdul barri wannan riwaya ta amr bin auf al-muzani sannan akwai hadisin abu huraira wanda shi ma ya ruwaito haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni kad khalaftu fikum itnaini, na bar muku abubuwa guda biyu. Manzon Allah yace zan rasu amma koda na tafi na bar muku abubuwa guda biyu, lan tabillu ba'dahuma, ba za ku taba bacewa ba idan kun yi riko da su. Kitaballahi wa sunnati, na bar muku littafin Allah kuma na bar muku sunnata, inji Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka yasa duk wanda ya rike waɗannan guda biyun ake kiransa ya shiga jama'ar ahlus sunnati wal jama'a. Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki, kuma Allah madaukaki ka amshi rayukan mu akan wannan tafarki. Allah ka gafarta mana kurakurai, Allah ka samu cika da imani, ka samu tsira, Allah ka samu komar mu ta zamanto aljanna. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.